باللسان العربي المبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na fasara Al-Qur'ani mai girma, wannan masallaci mai albarka, masallacin Indimi Trust Islamic Center a nan garin Maiduguri, jihar Borno. Yau muna yammacin 16 ga watan Ramadan shekara ta 1446 hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace har walayar 16 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Rarrafin Allah subhanahu wa ta'ala imana tofiki ya datar da mu, isa albarka cikin abubuwan da muke tattaunawa, da karba mana jawo ayyukan kurakuranmu Allah ya gafarta mana. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 88 na wannan sura mai albarka, suratu Yunus. Yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 89. Fana Allah subhanahu wa ta'ala qad wujibat da'awatukuma. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
نعم. الله تعالى يكي سوى قد أجيبت دعوتكما. نعم. قال الله تعالى يكي قد أجيبت دعوتكما حقيقة أم أمسى دعور الدؤر فاستقيما سبو داك كتبتا أميكي ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون kada ku bi tafarkin ku hanyar wadanda ba su sani ba. Ayat ta gabata wadda muka fassara jiya, annabi Musa alayhi salam ya addu'a, ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Annabi Musa alayhi salam yace, ya Allah, kai ne ka baiwa Fir'auna da jama'arsa kayan ado da dukiya wannan rayuwar ta duniya domin su baddar da mutane a ƙarshe, saboda haka ya Ubangijinmu ka shafe dukiyarsu, ka rufe zukatansu, ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba. Kuma a lokacin da suka ga azaba suka yi imani, imanin ba zai musu amfani ba. Da wannan addu'a da suka yi, sai Allah ta'ala yace qala Allah madaukakin sarki yace kada ujibar da'watukuma haqiqa am amsa addu'arku tabbas tabbaci ne Allah ta'ala ya basu kad haqiqa kuma an kawo da sigar sigatul madi ujibat am amsa ya riga ya wuce kuma nan gaba ne Allah zai amsa Allah ta'ala ya ba su tabbacin cewa wannan addu'ar tasu ba za ta fadi manza ba Allah ya riga ya amsa Allah zai ba su abin da suka roƙa kad ujibat da'watukuma annabi Musa shi kadai ne ya addu'a amma Allah ta'ala da ya tashi jawabi sai ya ci addu'ar ku biyu wasu malamai suka tafi a kan cewa saboda annabi Haruna alaihi salam ya yadda da abin da annabi Musa ya addu'a sai aka ɗauka kamar shi ma ya addu'a daidai yake da shi ma ya addu'a wasu malamai suka ce abin da ya fi shahara saboda sanda annabi Musa alaihi salam yana addu'a annabi Haruna yana cewa amin amin ya Allah ka amsa ya Allah ka amsa amin da ma'ana istajib annabi Musa yana addu'a annabi Haruna yana cewa ya Allah ka amsa saboda haka mai cewa amin shi ma daidai yake da wanda yake addu'a shi mai addu'a yana cewa ya Allah ka ba mu ya Allah ka yi mana kaza shi mai cewa amin domin shi ma ko bai faɗi da harshensa ba amma a cikin zuciyarsa ai yayi addu'ar ko ba haka ba dai sun nazo na anan gurin misali ina ce ya Allah ka ba mu arziki kuna cewa amin ya Allah ka ba mu lafiya kuna cewa amin amma a zuciyarku me yake tafiya ka ba mu arziki ka ba mu lafiya saboda haka ko ba ku yi addu'a da harshenku ba amma kun yi addu'a cikin zuciyarku saboda haka kuma kamar kun yi addu'a to shi yasa Allah ta'ala yake cewa qad ujibat da'watukuma haqiqa tabbas ba kokonto an gama am amsa addu'arku saboda manya ne suka yi addu'a an gane manya ne suka yi addu'a annabin Allah ne kalimullahi ne kuma ulul azmi minar rusuli ko bayan yayi hakuri da jama'ar duk abin da zai iya yi na kirar su ya yi hakuri akan cutarwa su tukunna abu ya yi kure an kai karshe ya daga hannu ya addu'a ba irin mu ne irin na yau ba da zarar ka kira mutane sau ɗaya sau biyu sai ka ce mutane ba sa fahimta mutane ba sa son gaskiya mutane kaza da kaza ita jin haushin mutane kuma magana fata Allah ya saukar musu azaba dan ka kira su shekara ɗaya shekara biyu sati uku to ba haka bane sai da ya hakuri ulul azmi minar rusul tukunna a ƙarshe ya zo ya wannan addu'a ina fahimta nan ana fahimta in za ka yi wa kanka da sauran jama'a addu'a to yana da cikin ladabin addu'a in dai masu waɗanda suke zaune tare da kai su ma suna so ka sa su a cikin alkhairi kuma suna cewa amin amin a cikin akan addu'ar da kake yi to ka yi addu'a da sigar jami'i an fahimta ربنا اغفر لنا ربنا آتنا ربنا ارحمنا واشرح صدورنا واعنا ولا تهن علينا ربنا تقبل منا كيد سيغر جمي دان وند كيكي تاري دا سو سوما سنا تشوا امين امين سوما كشغد دا سو cikin alkhairin an bayyana an kun lura wani sha'ani wasu malamai suna addu'a suna iktibasin ayoyi na alqur'ani ga jama'a suna zaune da yawa a gurin kowa yana sa su ana so a sa shi addu'ar sai ce rabbi ghfir li wal walidai wa liman dakhala bayti mu'mina rabbi ghfir li rabbi kaga anan ya fitar da su kin su kuma suna cewa amin amin kaga shi kadai yawa zan sa addu'a ku dai kun taya shi ne an fahimta amma sai dai za ku samu ladar addu'ar da yayi to saboda haka ladabin ladar amin da kuka ce to saboda haka ladabi ne in zaka mutane addu'a ko aya ta alqur'ani kina kana da sigar addu'a ce ba da niyyar karanta alqur'ani ba
sai ka maida ita zuwa ga sai ga najabi an fahimta sai ka hada jama'a daya ka sa a ciki kada wujibat da'awatukuma sai Allah ta'ala yake cewa fastaqima saboda haka ku tabbata tunda ku roki Allah Allah ya amsa addu'ar ku fastaqima ku tabbata akan wato gaskiya ku tabbata akan kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala kada ce wai yanzu kun yi addu'a mun addu'a akan fir'auna ku ga cewa yanzu da'awa ta kare a da'awa tana nan har yanzu duk da cewa kun yi mun addu'a akan su amma dai ku ci gaba da addu'a ku ci gaba da da'awar su kiran su zuwa ga Allah subhanahu wataala kada ku bar da'awa ku tabbata akan addinin Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce basu da ƙima ma'ana duma alal istiqamati ku dawwama ai dama suna kan istiqama ba wai kan bata suke ba tukunna da wannan umurnin za su daidaita za su tabbata akan tabarkin Allah subhanahu wataala ma'ana ku ci gaba da istiqama bin hanya ta gari istiqama ba ta yiwuwa sai da barin mukhalafa kai abinda Allah ta'ala yace ka bar abinda Allah ta'ala yace ka bari sannan da aka samu istiqama an fahimta Allah ta'ala yake cewa fastaqima ku tabbata wa la tattabi'ani kada ku bi sabila alladhina la ya'lamuna hanyar wadanda ba su sani ba hanyar wadanda ba su san Allah ba Allah ta'ala yake la ya'lamuna ba su sani ba amma ba a faɗi menene abin da ba su sani ba ma'ana duk abin da ya kamata su sani ba su sani ba san girman Allah ba ba san girman manzo ba ba san gaskiya ba ba san adalci ba ba san ikon Allah ba ba san cewa Allah yana amsa addu'ar mu'minai ba ba san cewa Allah yana cika alƙawarinsa ba an fahimta saboda haka ku tabbata kada ku bi tabarkin wanda ba su sani ba anan ana karantar da malamai da masu wa'azi kada su biye wa jahilai an fahimta wani sa'alin kana kiran mutane zuwa ga addinin Allah kana wa'azi to amma za jahilai za su rinjaye ka ai malam abu kazan nan an yi akwai matsala malam abu kazan nan bai kamata a yi ba malam abu kaza a gari ba haka ake yi ba to sai su rinjaye ka kai kuma saboda wata maslaha sai ka biye musu duk da cewa shawarar da suka baka ba shawarar ce wadda take daidai ba saboda haka kai a matsayinka mai wa'azi malami kai ne ya kamata ka zamanto jagora an fahimta saboda haka kada ka bi tafarkin jahilai wani sa'ilin kamar da muka yi bayani jahilai suna rinjayar malamai malam ga abin da ya kamata a yi shi kuma malam yana jin kunya ko wani sa'ilin yana tsoronsu ko wani sa'ilin suna bashi wani abu wannan ma yana tasiri manya-manyan almajiran kai suna taimaka sosai wannan yana kawo kayan abinci akai-akai wannan yana kawo ma yadi akai-akai wannan yana biya ma school fees na makarantar yara wannan an samu matsalar kiwon lafiya nan take yana kawo kuɗi a ji a biya buƙatu motonka ta samu matsala kawai za a zo a ɗauka a kai makaniki wurin makaniki a gyara to sun yi maka tasiri to wata nan idan ka kana ganin ga abin da ya kamata a yi su kuma ga yadda ya kamata a yi an ka ja suka ja wanne ne wanda zai sakarwa wani kai ne ko su kai ne ya kamata amma kuma ala hakika ba sai ka ce tunda haka ake gani ba komai saboda me saboda sun yi maka tasiri a rayuwarka to a kowane hali malami bai kamata ya biyawa wadanda ba su sani ba an fahimta domin ana samun wannan malami ya bar abin da ke shine daidai ya bi san ran wadanda ba su sani ba saboda wata maslaha ko saboda tsoron kada su yanke masa tsoron kada su watse su bashi hakan yana faruwa wani sa'adin shedan zai jefa ma yanzu wadannan almajirai da ka tara wadannan mabiya da ka tara in baka yi kaza ba za su watse su barka ka san abu ba daidai ba sai ka biye musu alhali kai ne masani su ba ba sani ba to anan Allah ta'ala ke faɗa wa annabi Musa da annabi Harun ku tabbata akan abin da yake shine gaskiya wanda kun sani kada ku bar wannan gaskiyar ku bi san ran wadanda ba su da ilimi ba su sani ba to in dai haka ne in dai har malami kuma sani zai bar ilimin sa da fahimta da Allah ta'ala ya bashi ya bi ra'ayin wadanda ba su sani ba me amfanin wannan ilimin ba da wani amfani jaza ana Allah ta'ala kisa wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun tafarkin wadanda suna gaggawar amsa addu'ar wasu malamai suka ce anan wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun wadanda suna so da zarar an yi addu'a nan take Allah ya amsa addu'ar su da Allah ta'ala yace kada ujibat da'awatukuma Allah ya amsa addu'ar ku Allah da ya amsa amma yaushe abin zai bayyana ta yu nan take ta yu daga baya to wanda yake da zarar yayi addu'a yana sa ran Allah ya amsa masa nan take in ba haka ba baya jin cewa Allah ya amsa masa wannan bai sani ba to kamar ana fada wa annabi Musa da annabi Harun ko dai kun yi addu'a Allah ya amsa muku amma kada ku yi gaggawa sai kun ga sakamakon wannan addu'ar nan take matsawa akan wannan tafarkin wadanda ba su sani ba ne kana fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa istajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu fa lam yustajab li hadisi Bukhari da Muslim Allah madaukakin sarki in dai kai addu'a kuma addu'ar nan ta cika sharadi Allah zai amsa addu'arka matukar ba kai gaggawa ba kace nayi addu'a amma Allah bai amsa mu ba nayi addu'a ban ga result ba nayi addu'a ban ga sakamako ba to in ka dauki wannan yanayin to Allah ta'ala ba zai amsa maka ba tunda kana gaggawa dangane da al'amarin Allah kamar kana shakkar al'amarin Allah subhanahu wataala saboda abinda ake so ga mu'mini kai dai kai addu'a ka bar al'amuranka a hannun Allah subhanahu wataala ana fahimta kuma Allah ta'ala yana amsa addu'ar baya bawa ta yadda yake so ba lalle bane Allah ta'ala ya baka abin da kai kake so kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bawa ya addu'a Allah ya ga dama ya bashi abin da ya roƙa Allah ya ga dama ba zai bashi abin da ya roƙa ba sai ya kawar da wani sharri a madadin wannan abin da ya roƙa ko kuma Allah ya canja masa da wani abu ko kuma Allah ya adana masa zuwa ranar tashin alkiyama an fahimta ta yi ka yi shekara biyar shekara shida kana ta addu'a ya Allah ka bani arziki ya Allah ka bani arziki ya Allah ka bani arziki kana kiyamul layli kana azumul litrin da hamis kana addu'a kana istighfari kana addu'a kana karatun qur'ani kana addu'a an fahimta duk wata dama tsakanin kiran sallah da tada sallah kana addu'a cikin sujuda kana addu'a duk wata dama da wani yanayi da ka san cewa idan kai addu'a Allah yana amsa addu'a shekara goma kana addu'a ya Allah ka yi min arziki amma arzikinka ko da naira 30,40,50 bai karu ba a tunaninka kai dan adam me zaka ce ba amsa addu'a ba amma kai baka sani ba Allah ya amsa addu'arka ta kowace fuska ba kai kawo roki arziki sai Allah ya canja ma da lafiya kai shekara goma na ko ciwon kai baka yi ba abokonka wani yana da alsa wani yana da suga wani yana da hawan jini wani yana kwanci asibiti amma shekara goma lafiyanka lau su sai Allah ya ga ya baka lafiya ya bi alkhairi akan ya baka arziki sai Allah ya canja ma da lafiya kai ko kana nan kana cewa Allah bai amsa maka ba Allah kuma ya amsa maka an fahimta an canja ma arziki da lafiya ko kuma Allah ya canja ma ya sanya albarka a cikin rayuwar yaranka yaranka kana da yara guda 10 yara guda 7 duk su tashi masu tarbiya ba mai shaye-shaye ba dan iska ba wanda baya jin magananka da yawan su hada shi alqur'ani suna zuwa islamiya suna zuwa makaranta suna sana'ar su ba wanda ake kama sunansa da muni da wata mummunan dabi'a Allah ya maka wannan ne albarkacin addu'a da kake na shekara 10 kana neman arziki an fahimta Allah ya amsa maka amma kai kana magana shi Allah bai amsa maka ba ba maki Allah subhanahu wataala ya kawar da wani bala'i daga gare ka kana shekara 10 kana addu'a Allah ya baka arziki ashe ba dan wannan addu'ar ba da zaka wani mummunan hatsarin mota ka rasa kafafun ka duka bi gaba daya da baka arziki da kuma ka zauna da kafafun ka lafiya wannan yafi ka zauna da kafafun ka lafiya an kawar da wani bala'i albarkacin wannan addu'a da kake na neman arziki an fahimta ba mamaki duk wannan ba a yi ba sai gobe kiyama in ka je lahira wani ka addu'a a duniya kana neman arziki eh kwarai kuwa ya Allah ka samu ba samu to gashi an jinkirta maka sai a tara wani tarin lada wanda baka tsammani sai gashi sai a baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne saboda me saboda Allah ya yi alƙawari ud'uni astajib lakum Allah ya yi wannan alƙawarin zai amsa kuma bawa ya yi addu'a bai ga abin da ya roƙa ba tunaninsa mai kenan Allah bai amsa ba sai manzon Allah ya yi wannan bayani kada ka dauka cewa dan baka samu abin da ka roƙa ba Allah bai amsa maka ba Allah yana amsa maka Allah ya amsa maka amma ta yadda baka sani ba baka tsammani ba duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana wannan ne domin ya cire mana kokonto daga addu'o'i da muke ana fahimtar da zarar in ka san cewa an ka daga hannun nan a wurin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana jin kunya idan bawa ya daga hannayensa yace ya Allah Allah bai amsa masa addu'arsa ba ya maida hannayensa bai samu komai ba Allah karimi Allah karimi da kai baka san gaibu ba sai manzon Allah ya faɗa maka ga irin yadda Allah ta'ala yake amsa addu'oyinka to saboda haka kada kai gaggawa ka ce na yi addu'a Allah madaukakin sarki bai amsa addu'a ta ba Allah yana amsa addu'a an fahimta kuma dan Allah subhanahu wataala wala tattabi'ani sabila allazina la ya'lamuna bayan yake fastaqima ku tabbata asalin kalmar istiqama kina daukar ma'anar al-i'tida daidaituwa abinda yake a miƙe babu karkata a ciki to shi yasa muke cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya wadda take miƙaƙiya ba karkata a ciki hanya madaidaiciya saboda haka istiqama shine ka zama to kana kan tabarki madaidaici babu karkata ba za ka wuce gona da iri ba kuma ba za ka rage ba babu karkata a ciki to wannan kuma baya yiwuwa sai idan ya zamana kana yin abin da Allah ta'ala ya saka ko kana nisantar abin da Allah ta'ala ya hana an fahimta amma duk da haka Allah ta'ala ce wala tattabi'anni saboda mutum ya maida hankali kada ya saba wa Allah subhanahu wataala domin wani sa'ari hankalin mutum zai tafi akan sauke wajibai kana sallah a masallaci kana azumi kana sauke sauran wajibai amma kana wasu ayyuka na sabon Allah kila baka sani ba saboda haka ka maida hankali wajen bin umarnin Allah sannan kuma ka maida hankali akan abubuwan da Allah ta'ala baya so to jaza Allah ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir ku tabbata kan tabarki wanda ke shine daidai kamar yadda Allah ta'ala ya umurce ka kai da waɗanda suka tuba suka musulunta tare da kai saboda haka dole sai an hada abubuwan nan guda biyu. An fahimta? A wannan ayar muna fahimtar cewa Allah ya amsa addu'ar bawa, wannan yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala. Kai addu'a Allah ya amsa addu'ar ka yana daga cikin ni'imomin Allah. Ka nemi ya gafarta maka, ya gafarta maka. Ya tausaya maka, ya tausaya maka. Ka nemi arziki ya baka, ka nemi lafiya ya baka, ko ya canja maka da wani abu. Almuhim ne Allah yana amsa addu'ar bawa. Wannan yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala. Kuma yana da kyau duk sanda bawa Allah ya kyautata masa, ya yi masa wata ni'ima, ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma yana daga cikin godiya ga Allah, wato godiya a aikace. A wannan ayar ana yi mana ishara, ana nuna mana cewa ana fada wa annabi Musa alayhi salam da annabi Harun, gashi Allah ya amsa addu'ar ku, saboda haka ku gode wa Allah. Kuma daga cikin godiya da za ku yi wa Allah, ku tabbata akan wannan addini, ku tabbata akan wannan tabarki na gaskiya da Allah ta'ala ya daura ku a kai, kada ku bar wannan tabarki. Ana fahimta? Saboda haka duk sanda kana addu'a, wani sa'ilin za ka tasiri a zahiri, wani sa'ilin kuma ba za ka gani ba, amma dai Allah ya amsa, sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya amsa addu'ar annabi Musa alayhi salam. Wasu malamai suka ce bayan wannan addu'ar da annabi Musa alayhi salam ya yi, Fir'auna ya rayu shekara 40 aka ci. Shekara 40 ya rayu. Kuma kafin nan Allah ya jarrabe su da abubuwa da dama. Daga cikin addu'ar da annabi Musa alayhi salam ya yi, yayi Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah ka shafe dukiyarsu. Ka shafe dukiyarsu. Kada su amfana da dukiyarsu. Kuma Allah ya jarrabe su da abubuwa da dama. Allah ta'ala yake cewa walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsi min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Allah ya jarrabe su da fari, da fari, da tawaya na wato ƴaƴan itatuwa, domin su wa'astu su dawo hanyar Allah subhanahu wata'ala. Allah ta'ala yake cewa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafaja wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sai Allah ta'ala ya kira muka tura musu tufan, ruwa, ruwa daga shiga gidajensu, yana bata musu al'amuransu. Aka tura musu fari suna cin amfanin gona da kwarkwata da kwari da kwaɗi da jini. Sai ka ji mutum ya riba ruwa ya ajiye gobe ya bude kwanon sai ya zama jini. Duk wannan al-ayatin mufassalat, ayoyi ne bayyananu dalla-dalla, ayoyi iri-iri, aya bayan aya. Allah ta'ala ya nuna Fir'auna da jama'arsa domin su yi imani, amma sun ƙi su yi imani. Qad ujibat da'awatukum fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. Sai gaba Allah ta'ala yake cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra, muka ƙir muka sa bani Isra'ila suka ketare kogi, ba a taba mu Fir'auna, sai Fir'auna ya bi su ya riske su, wa junuduhu da rundunarsa, baghyan dan zalunci, wa adwan wa adwan dan wuce iyaka, hatta idza adrakahu al-gharq, sai da nutsewa ta riske shi. Qala Fir'auna sai ya ce amantu, na yi imani, annahu cewa la ilaha babu wani abin bauta, illallazi amanat banu Isra'ila, sai Allahn da banu Isra'ila, illallazi amanat bihi banu Isra'ila, sai Allahn da banu Isra'ila suka yi imani da shi. Wa ana minal muslimin, ni kuma na zamanto daga cikin musulmi masu miƙa wuya. An fahimta? Annabi Musa ya yi addu'a, Allah ya amsa addu'arsa. Allah ya jarabi Fir'auna da jama'arsa da abubuwa iri-iri, jarabawa a fuskar lafiya, jarabawa a fuskar dukiya, abubuwa iri-iri. Amma Fir'auna da jama'arsa sun ki su yi imani. To shine a wannan ayar Allah ta'ala yake ba mu labari irin yadda annabi Musa alayhi salam da annabi Harun da mutanensu banu Isra'ila suka bar garin Misra. da kuma irin yadda Fir'auna ya bi su, da kuma irin yadda Allah ta'ala ya hallaka Fir'auna a cikin teku. Allah ce wajawazna bi bani Isra'ila albana malmukzil malmukzil suka ce litta'diya ay ja'alnahum mujawizina, mu muka sa su suka ketare teku, domin sun ketare teku ne da ikon Allah subhanahu wata'ala, da ikon Allah ta hanyar da ba sa tsammani. To shi yasa Allah ta'ala yake cewa wajawazna bi bani Isra'ila, inda su kadai aka bar su ba za su iya su ketare wannan tekun ba. Fa'atba'ahum fir'aunu, sai fir'aunu ya riske su, ma'ana lahiqahum, shine ma'ana lahiqahum, a atba'ahu ya bi su ya riske su fir'auna da rundunarsa, baghyan dan zalunci, wa adwan dan wuce iyaka. Allah ta'ala yake cewa zalunci dan wuce iyaka, domin yana so ne ya hana su su bar garin Misr, ya dawo da su garin Misr, ya ci gaba da takura musu, ya ci gaba da gana musu azaba. Ai wannan zalunci ne, mutum yana zaune a kuna zaune tare da shi, shi ma dan kasa ne kamar yadda ke kai ma dan kasa, sai gana musgana masa, sai ce ya gaji da wannan zama, zai bar garin zai je wani guri, ai kamata ya kafashe ya tafi ko? To ba Fir'auna ya ce ba zai yi ba, bazan bar ku sake ba a garin Misr, kuma ba za ku bar garin ba, dole sai na dawo da ku an gana mu ba sa. To shine Allah ta'ala ya baghyan dan zalunci, wa adwan kuma zaluncin ma ya wuce iyaka, ba normal zalunci bane, tunda zalunci ai mataki mataki ne, wani zaluncin zaka hakura da shi ko ba gaba, amma wani zaluncin ba zai kai hakuri ba, domin in kai hakuri da wani zaluncin an gama da kake nan, ba kai ba rayuwa. To shine Allah ta'ala yake cewa baghyan wa adwa, anan Allah ta'ala a dunkule kawo, domin manufa a nan ita ce irin yadda Allah ya tserar da annabi Musa da annabi Harun da mabiyansu, kuma irin yadda Allah ta'ala ya hallaka Fir'auna, wannan ita ce manufa. To shi yasa Allah ta'ala bai ambaci ta yaya suka fita, a wani yanayi suka fita ba, an fahimta? Kuma ya aka yi aka tsallakar da su, aka sa su suka ketare tekun, ba duk wani Allah ta'ala bai ambata ba, amma guraye da rama Allah ta'ala ya ambata. Da farko dai Allah ta'ala yace da shi su bar garin cikin dare, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un, muka yi wa annabi Musa wahayi ku yi tafiyan dare, ka bar garin kai da bayina, ka dauki bayina ka bar garin cikin dare. A wata ayar Allah ta'ala ya yi nasi a kan dare, fa asri bi ibadi laylan, kuma Allah ta'ala ya fada musu innakum muttaba'un, idan kun bar garin ba kyale ku za su yi ba, za a bi ku domin a dawo da ku cikin garin Misr. An bayyana? To annabi Musa cikin dare ita na jama'arsa suka bar garin Misr, Fir'auna ya samu labari, fa arsala fir'auna fil mada'ini hashirin, sai ya aika aje a tara runduna mayaka daga ko ina a kawo su a shirya domin a bi sawun annabi Musa da jama'arsa a dawo da su cikin garin Misr. Yake cewa inna haula'i lashirzimatun qalilun, haba wadannan in tsiraru haka kawai za su tsere mana su bar gari, kuma mu kyale su ai ba zai yi ba. Wa innahum lana lagha'idun, mutanen da sun samu cikin haushi da bakin ciki, sun samu cikin fushi, ai ba kyale su za mu yi ba. Wa inna la jami'ul hadirun, ai duk afadake muke, duk abin da suke yana nan yana kan idanmu, muna nan muna bibiyar su, babu ba za mu kyale su gudu su bar garin ba. Sai Allah ta'ala can gaba yake cewa fa atba'uhum mushriqin, sai lokacin da rana ta fito suka je suka riski annabi Musa da annabi Harun da jama'ansu. An fahimta? Da suka je suka riske su lokacin rana, su sun bar garin Misr mai yaushe da daddare, Fir'auna ya samu labari ya tara jama'ansa da rundunarsa suka fara bin su, suna bin su suka je suka riske su a lokacin hantsi, lokacin rana ta fita lokacin kowa yana ganin kowa Allah ta'ala ke ce falamma tara al-jam'ani da jama'u guda biyun suka ga juna rundunar fir'auna da rundunar annabi Musa annabi Musa da jama'ansa sun me yasa suka ji an riske mu saboda gaban su teku ga fir'auna kuma da rundunar sa ya cika ban kasa sun fi su tanadi sun fi su yawa sun fi su karfin soji inna la mudrib qala fi annabi Musa ce kalla ba haka bane wannan karfi na zahiri ne karfi na dan adam ne amma akwai karfin Allah wanda yake a boye ba haka bane inna ma'iya rabbi lalle ubangiji na ba shakka ina tare da ni sai adini zai shiryar da ni zuwa ga hanyar tsira shi zai nuna mun yadda zamu tsira an fahimta kamar yadda ake cewa gaba kura baya zaki to a lokacin mabiyansa suka samu taradduri abin ya wuce tunaninsu labarin da za a yi zamanto sika ta annabi ga Allah ta zamanto daidai da sika da yadda da tawakkali na sauran jama'a an fahimta to a lokacin da haka ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah inna ma'iya rabbi sayahdini sai Allah ta'ala ya kawo mafita fa auhayna ila musa an idrib bi asaka al-bahr sai Allah ta'ala ya masa wahayi kimsa masa kada ki tekun da sandarka fa falaq sai tekun ya tsage ya rabu fa kana kullu firqin kat-tawd al-azim kowane bangare kowane sashi sai ruwan ya rika taruwa ruwan taruwa yake Allah ya ce kat-tawd al-azim kamar dutse mai girma ake ku ne bahar maliya ne kamar da malamai suka ce bahar maliya ne wanda yake zurfin sama ya kai mitoci masu yawa fadinsa ba iyaka tsayinsa ba iyaka saboda haka ruwa ne mai girma ruwa ne mai yawa sai ruwan suka rika taruwa ba sa motsawa ba sai su sama su haɗu guri guda kamar an yi gini ne aka sa a ciki ikon Allah subhanahu wa ta'ala ruwa ya yi sama kuma ya tsaya kamar dutse ma Allah ce al-azim mai girma abinda Allah ta'ala zai ce ma al-azim tunaninka ya zai doka kamar dutse mai girma an fahimta a wata ayar Allah ta'ala ya ce فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ace kada kike kun da sandarka to za a samu hanya kuma yabasan busashiya ba alama ruwa kamar ba a taba yi ruwa gurin ba dubban wannan cikin minti ɗaya ne ba kuma bai kai minti ɗaya ba yadda ke ruwan da sanda har kawai sai ka ji duk ruwa abin nan ya yi sama gurin ya zamanto busashe kamar ba a yi ruwa a gurin ba duk wannan Allah ta'ala ne ke nuna ikonsa kuma duk fir'auna yana gani tunda ba wai nesa da annabi Musa yana tsaye yana kallon abubuwan da ke tafiya duk yana gani to shine da annabi Musa da jama'ansa suka shiga suka bi hanyar suka wuce wasu malamai suka ce an samu hanya 12 adadin al-asbat adadin kabilun bani isra'ila yawan ɗayan annabi yaqub alayhis salam domin suna da yawa wannan suka bi wannan hanya wannan suka bi wannan hanya wannan suka bi wannan hanya hatta wasu malamai suke cewa duk da cewa ruwan ya yi sama ya haɗu kamar dutse suke cewa akwai huji kamar layi na 12 aka yi kuma kamar aka sa katanga tsakanin layi da layi kuma suka ce a tsakanin ruwan da ya taru akwai huji waɗanda suka bi wannan layin suna kallon waɗanda suka bi wancan layin wanda suka bi wannan layin suna kallon waɗanda suke bi wancan layin domin su samu yaƙinin cewa dukkaninsu suna cikin lafiya kar ma su yi tunanin cewa ina su wani ko sun nutse ne suna wucewa suna kallon juna a tsakanin ruwan Allah ya sanya huji to babu abin da Allah ya gargari Allah subhanahu wataala, babu abin da ya gargari Allah subhanahu wataala. Ana fahimta? To Annabi Musa da Annabi Harun da jama'ansa suka wuce suka tsallake, sai kuma Fir'auna da ya ga haka, tunda Musa da jama'ansa ma sun wuce, ai min babi aula Fir'auna ya wuce, ko aka bani min babi aula. Ana malamai sun kage soshi da yawa, duk galibi bani Isra'ila ne, malaikar Jibril ya zo akan doki ya wuce gaba kaza kaza, akwai bayanai da yawa. Almuhim dai abin nufi a nan shi ne Fir'auna shi ma ya shiga cikin wannan tekun, inda Annabi Musa da Annabi Harun da jama'ansu suka bi, shi ma ya bi su. An fahimta? To sai da gaba ɗayansu suka shiga, farkonsu har ƙarshensu suka shiga. To shi ne Allah ta'ala ya ce, wa'azzafna thammal akharin, su ma muka kusanto da su, kamar ba sa son shiga, amma dai Allah ya ce muka kusanto da su suka shiga. Wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in, to shi ne Allah ta'ala ya tsayar da Annabi Musa da waɗanda suke tare da shi ajma'in gaba ɗayansu. Allah ya ce mutum ɗaya bai kuce ba. Thumma aghraqna al-akharin, su kuma Fir'auna da jama'ansa gaba ɗayansu mutum ɗaya ba tsira ba, Allah ta'ala ya halaka su. An fahimta? To shi ne duk waɗannan bayanai Allah ta'ala ya takaita su a nan, ya takaita su a nan a cikin abin da yake wato rabin aya za ta ce, ko aya da wajawazna bi bani isra'ila al-bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أبن الله تعالى يبين سكين آوي دنام أنهم ألا يتك إلا سكين آية قد أتى كما أنت مكي بياني كو شكرا زيا إند أكب هذا دا بياني أقوي منفا إند أكب تكي شا أقوي منفا. تقول لن دوما دي كرن دا كسر النبي موسى دا هارون Harun da kuma Fir'auna, irin yadda Fir'auna ya yi shiri domin ya dawo da Annabi Musa da jama'ar da garin Misra ya ci gaba da gana musu azabu, da kuma irin shirin da ya yi, da irin yadda Annabi Musa da jama'arsa yanayin da suka samu kansu, ga teku a gabansu ga Fir'auna a bayansu, amma ga wata irin yadda Allah ta'ala ya kawo musu mafita, babban darasi a nan shi ne kullum mu'mini ya samu thiqa da Allah subhanahu wa ta'ala, yadda da Allah, yadda da Allah. Amma kuma kada kai tunanin yadda Allah ta'ala zai kawo maka mafita, kamar yadda kwanaki muka yi ishara Allah shi ya san yadda zai kawo maka mafita. An fahimta? Ko ba komai mutum ya rika tuna ba, kana nutufa Allah ya maida kai mai jini, gudan jini, tsoka, tsokan da aka maida ita ta zama to kashi, aka lullube kashin da nama, sannan aka busa ma rai, bayan an busa ma rai wata hudu da ranga fizul matin salat a ciki, a cikin mahaifa, kuma wani abu ya lullube ka duhu wajen matakin, a wannan kana numfashi, kana ci, kana sha har wajen wata biyar a wannan yanayi. Allah ya baka kariya da lafiya da komai. In kana motsi ana gani, in an sa na'ura ana jin, ana auna har numfashinka da lagurgurin lafiyarka. A wannan yanayi Allah ya kawo ka duniya, sannan Allah ya baka kariya, kana ɗan jariri, an ajiye ka guda kamar dutse ba za ka motsa ba. Tukunna yau da gobe ka fara koya ma zama, ka iya zama, ka fara rarrafe, kana nan dabawa kana tsayawa, ka iya tsayawa, ka fara tafiya, ka fara gudu, ka girma har ka balaga, ka samu hankalinka ya cika. Tukunna sai ka zo ka ce, bayan wannan duk abin da Allah ta'ala ya yi maka wayo ni me zan ci ni dan sha wayo wa zai bani abinci wayo ina zan sa kaina sanda haka kana nutufa aka mai da kai jini gudan jini tsoka kashi wata huɗu an busa ma rai waya kula da kai har wata biyar ya aka yi ka fita da cikin mahaifiyar ka ya aka yi ka kana jariri aka kula da kai har ka girma duk Allah ne ya maka wannan sai bayan ka zama kammalallen mutum sai kuma ya yi watsi da kai sai watsi da kai shikenan sai yanzu a lokaci kuma sai ka gajewa wai dabarar ka ce za ta yi maka amfani kuma ka sa shakka dangane da al'amarin Allah to shasa manzon Allah sallallahu alaihi عليه وسلم كتوا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله وجلاه أنا حق توكله وجلاه يا مكرت سنسن لو أنكم جلاه أنا كرت ما لي شيء أجلاه أقول يا أبونا أبو أبونا حق توكله أنت كنا توكلي كالله حق توكلي توكلي وندي يتهاجي tawakkali tawakkali wanda yake da gaske na hakika ba na wasa ba tawakkali wanda yake hatta abu cikin zuci ba a baka ba an bayyana tawakkali ga Allah inda ku zama to haka la razaqahu da Allah ya arzuta ku kama yurzuqu at-tayr kamar yadda Allah ta'ala yake arzuta tsuntsu manzo Allah ya bada misali da abin da kullum muna gani tsuntsaye miliyan nawa a kasa tsuntsaye miliyan nawa ko a unguwar ko tsuntsaye nawa da safe in kana da bishiya gida ka sai da safe za ka motsin su akan bishiya sun kwana da safe suna kuka taqdu khimasan in gari ya waye tsuntsu zai kada bikinsa ya bar bishiyar nan ya tashi sai tashi ina za shi ina za shi bari tambayo yana da shago yana da store yana da ma'aikata yana da ɗan uwa da za su bashi abinci yana bin wani bashi zai je ga a kai karbi bashinsa tabbu khimasan ciki empty zai kada bibikinsa Allah ne zai tada shi kuma Allah ne zai kai shi inda zai samu abin da zai sa bakin sa yamma kuma ta ruhu bitanan cikin sa a cike ya ci ya koshi ya dawo kan bishiyar nan kuma lub ya kwanta to sun su sa miliyoyi miliyan nawa biliyan nawa a bakasa duk kuma haka su maza Allah cikin ta kuna da wannan tawakkali sun sun nan me yake ga me ga darasa me abin da yake ji da shi Allah tunda kuma mutane tawakkulin zai zama to irin wannan dogoro da Allah zai zama to irin wannan kuma da Allah da Allah zai ba ku to amma tun farko ma sai magana shakkan al'amarin Allah kana ji cewa Allah kila ya baka kila ba zai baka ba dan me Allah zai baka ana inda zanni abdi bi kana shakka ko mutum magana shakkar sa zai maka balle Allah subhanahu wa ta'ala to babban darasi da zamu fahimta anan shine wato yadda da al'amara wannan kuma wato mutum zai samu wannan yaqini sosai idan ya ga wani manzali na imani sai wani manzali na imani to sha sa yaqini da tawakkali na annabawa ya zama daban to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin wadanda suke tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yake cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahr muka ketarar da bani isra'ila al-bahr ce ku fa atba'ahum fir'aun sai fir'aun ya riske su wa junuduhu da rundunarsa suka riski annabi Musa da Harun da mabiyansu baghiya da zalunci wa adwa da mushi iyaka hatta idza adragahu al-gharq har sai lokacin da nutsewa ta riske shi malami suka ce hatta ghayatul ittiba ya fara bin nan bai daina ba ya tafi su da dare suka fita ya bi su ya riske su mai lokacin hanzi ma'ana bai bari ba yana tafi ajrakahul gharab nusiwa ta riske shi to shine malamai suka ce anan ba lokaci guda bane ruwan ya halaka da shi gobe daya ruwan yana jinsa da hankali yana jinsa da hankali har ya kai matsayin da ya ga cewa ya zume ba hanyar tsira an fahimta inda ruwan a lokaci guda ne ya halaka shi ai ba zai mu samu damar me ya ce amintu ba ba zai ma samu damar magana ba kuma kasancewar ruwan zai ci shi ko ya ci shi da hankali wannan ya fi zama wahala ko ba gaba ne inda gubdo ne shi da ruwan ya haɗe shi ya mutu ai an gama amma yana ci yana gani domin kana ci kana gani mutuwa na zuwa wurinka kuma babu hanya wannan ya fi zama wahala kana ci kana gani da hankali ka san kuma mutuwa za ka yi ba hanyar gudu ba hanyar tsira wannan ya fi wahala to haka malamai suka ce to yana ganin kamar zai tsira da farko din ruwan ya dan fara taba shi yana ganin kamar zai tsira ana karawa yana ganin kamar zai tsira ana karawa yana ganin kamar zai tsira hatta idan ajratahu sai da dutsewa ta riske shi ya ga cewa yanzu ba hanyar tsira an fahimta sai a lokacin sai ya yi imani qala amantu sai ya ce na yi imani annahu cewa la ilaha ba wani abun bauta illa allazi amanu bi banu isra'ila sai wanda banu isra'ila suka imani da shi wa ana minal muslimin ni kuma ina daga cikin masu mika wuya an bayyana wadanda banu isra'ila yanzu ya gamsu da cewa banu isra'ila suna kan daidai an bayyana minal muslimin yace ina daga cikin musulmi malamin suka ce yana yawan jin annabi Musa yana fadar wannan mu'mini suna fada minal muslimina mun muna daga cikin masu mika wuya saboda haka domin ya tabbatar da cewa shi ma ba ya yi imanin yanzu sai da ya faɗi irin kalmar da annabi Musa da mabiyansa suna fada domin ya tabbatar da cewa ya yi imani an fahimta kuma Allah ta'ala ya tsayar da annabi Musa alayhi salam ya halaka fir'auna ranar ashura kuma da hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisi ibn abbas da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina ya tarar da yahudawa suna azumin ashura sai manzon allah ya tambaye su me yasa kuke wannan azumi ranar ashura suka ce ai wannan rana ce mai girma ranar ashura a wannan rana ce allah ta'ala ya tsayar da annabi Musa kuma ya hallaka fir'auna kuma annabi Musa ya azumci wannan rana don godiya ga Allah shukran lillahi saboda kuma muna koyi da annabi Musa muna wannan azumi to shine sai manzon Allah yace ai mu muka bi cancanta da annabi Musa saboda haka manzon Allah yace ai azumin wannan rana yasa sauran sahabbai su masu azumci ranar Ashura wannan yana nuna cewa idan Allah ya kubutar da kai daga wata fitina ka gode wa Allah da yawan ibada ta nafila sallah ta nafila azumi na nafila yawan sadaka wani alama ce ta godiya amma Allah ya fidda kai daga wani rashin lafiya kadan ya rage zaka mutu amma fidda rai wasu ma sun kai ka kabari an sai likafari an aje ana jira shi zaka mutu ko ba gaba wannan sai ka warki me ya kamata dai godiya ga Allah wajen bin Allah amma sai mutum ya koma sabon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya ba mu rahmar sa ya ba mu alkhairi duniya da lahira duk wani sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu duk wani alkhairi Allah ya ba mu Allah ya taimaki musulunci da musulmi masu bukata Allah ya ba musu bukatun suna alkhairi marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya zuriya mu Allah ya musu albarka shugabanni mu Allah ya dace da su kuma rubu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar mana zama lafiya wannan ƙasa tamu a wannan jiha tamu a wannan garin namu mutiya suna nan ba su kushe ba zaman lafiya da ake samu nan ba sa so saboda haka mu ci gaba da addu'a mu dage da addu'a duk mai son wannan gari da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninmu da shi, Allah subhanahu wataala ya mai da sharri daga kansa, Allah subhanahu wataala kar ya bashi dama, kar ya bashi sa'a. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.